This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 19 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wani asibiti a Gaza ya faɗa yau Lahadi cewa wani harin sama da Isra'ila ta auna wani gida a sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinu ya kashe akalla mutane 20. A hali da ake ce kuma da safiyar yau Lahadi ne, mai baiwa shugaban Amurka Joe Biden shawara akan harkokin tsaro ya gana da Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman domin tattaunawa da masarautar ta bayyana a matsayin matakin kusa da na ƙarshe na wata yarjejeniya mai faɗi tsakanin ƙasar biyu. Kana ma'aikatar tsaron ƙasar Congo ta ce ta daƙile wani yunkurin juyin mulki da sanyin safiyar yau Lahadi. Kana ta kama waɗanda suka aikata hakan.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta ce kashi 70 cikin 100 na matsalar zarmiyar kuɗi da almundahana a ƙasar a ɓangaren hada-hadar banki ake aikata su. Muna tafi da ƙarin bayani. A cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Ghana, kashi 20 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar yana sulalewa ne saboda matsalar cin hanci da rashawa. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya, amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya kashin farko mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Wani asibiti a Gaza ya faɗa a yau Lahadi cewa wani harin sama da Isra'ila ta auna wani gida a wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Falasɗinu ya kashe akalla mutane 20. Mun samu mutane 20 da suka mutu da wasu da dama da suka jikata sakamakon hari ta sama da ya auna gidan iyalan Hassan a sansanin 'yan gudun hijiran Al-Nusayrat da ke tsakiyar Gaza, a cewar wata sanarwa da asibitin Al-Aqsa Matthias ya fitar. Shaidu sun ce an kai harin ne da misalin karfe 3 na asuba a gugun yankin. Ma'aikatan tsaron Isra'ila ta ce tana tantance wannan rahoton. Kamfanin dillancin labaran Falasɗinu Wafa ya ce waɗanda suka jikata sun hada da ƙananan yara. Kana masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane da suka ɓata suka makale ƙarƙashin buraguzai. Mayakan Falasɗinawa da sojojin Isra'ila sun kwashe kwana da kwanaki suna fafatawa da juna a sansanin Jabaliya da ke arewacin Gaza. A hali da ake ci kuma da safiyar yau Lahadi ne, mai baiwa shugaban Amurka Joe Biden shawara kan harkokin tsaro ya gana da Yarima mai jiran gado na Saudi Arabia Muhammad bin Salman domin tattauna abinda masarautar ta bayyana a matsayin matakin kusa da na ƙarshe na yarjejeniyar tsaro mai faɗi da ke tsakanin ƙasashen biyu. Sanarwar da kamfanin dillancin labaran Saudiya ya bayar yana zuwa ne bayan yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar Hamas da ta kaiwa Isra'ila hari a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya sanadin mutuwar mutane 1,200 tare da yin garkuwa da wasu 250 a zirin Gaza. Tun daga wannan lokaci ne kuma hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama akan Falasɗinawa da mata ƙasa ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawan sama da 35,000, lamarin da ke barazana ga yarjejeniyar tsaron da Saudiya ta amince da ita ta hanyar diflomasiyya a karon farko tun bayan kafuwarta a shekarar 1948. Kamfanin dillancin labaran na Saudiya bai fitar da wani hoto na Jake Sullivan da Yarima Muhammad bin Salman na ganawa da suka yi a Daharan, wani birni da ke gabas mai nisa na masarautar wanda ke da babban kamfanin mai na ƙasar Saudi Arabia Oil Company, wanda aka fi sani da Saudi Aramco.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya AFCC ta ce kashi 70 cikin 100 na matsalar zarmiyar kuɗi a ƙasar a ɓangaren hada-hadar banki ake aikata su. A kowace shekara dubban 'yan Najeriya suna kai rahoton almundahana ga hukumomi. A shekarar 2021 kimanin ƙorafe-ƙorafe 140,000 ne aka shigar, wanda shine lamari mafi yawa a cikin shekaru hudu a cewar hukumar ta AFCC. Saurari ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Abuja.
Ranar 4 ga watan Afrilun 2021, Uche Ohiri ta gano wani tsarin kasuwancin noma da yi ta yin biyan kusan kashi 30 cikin 100 na riba a jarin da aka zuba a cikin watanni hudu. Ta yi kasada ta zuba jarin dala 550, amma kuma duk damfara ce kawai. Kamfanin ya rufe jim kaɗan bayan wanda ya kafa shi ya yi ɓatan dabo.
Na yi ƙoƙarin shiga, na samu damar shiga shafin na yanar gizo. Ina iya ganin kuɗaɗen, ina ganin ribar, amma ba zan iya yin komai ba.
Kama Ohiri, ɗaruruwan masu zuba jari da suka yi asarar kuɗaɗensu sun kai rahoton kamfanin ga 'yan sanda, amma sai suka ji rahotannin labarin cewa an zargi wannan kamfani da zamba na bashin banki na dala Amurka 70,000 tare da wasu gurɓatattun ma'aikatan banki. Ko da yake dai bankin da ake magana a kai ya musanta aikata wani laifi da kamfanin.
Da farko na ɗauka abin wasa ne, domin hakan bai taɓa faruwa da ni ba, kamar dai in ce haba wasa kuke yi, amma abin takaicin san ba wasa ba ne.
Sha'anin damfara na ƙaruwa a tsarin hada-hadar kuɗi na Najeriya. Cibiyoyin Najeriya sun yi asarar dala miliyan 201 ta hanyar zamba tun daga shekarar 2020, a cewar cibiyar horar da cibiyoyin kuɗi, wata cibiyar bincike da bayar da shawarwari. Masana sun ce ƙaruwar hanyoyin biyan kuɗi ta na'ura da ƙarancin hanyoyin tantancewa suna haddasa ƙaruwar ayyukan zamba ga jama'a. Sannan cibiyoyin hada-hadar kuɗi ba sa iya yin cikakken bincike kan al'amuran da suka shafi zamba saboda rashin ingantaccen tsarin musayar bayanai da rashin haɗin kai.
The system is designed in such a way that its attempts to address corruption.
An tsara tsarin ne ta yadda yunkurinsa na magance cin hanci da rashawa ya zama na zahiri kawai. Muna buƙatar ƙarfafa tsarin hukumomi ta yadda za a toshe duk wasu hanyoyin cin hanci da rashawa.
Such that any conduit pipe for corruption is blocked.
Kamfanin tuntuɓa na KPMG ya ce kashi 30 cikin 100 na bankunan Najeriya ne kawai suka aiwatar da matakan yaƙi da zamba, waɗanda ke ba da damar tantance kwastomomi na dole kafin buɗe asusun ajiya. A cikin 2021, babban bankin ya nemi abokanan cinikin bankin da su bayar da rahoton cirar kuɗi ba tare da izini ba zuwa teburin kariya ga abokin ciniki. A bara, Shugaba Bola Tinubu ya kaddamar da gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa tare da neman goyon baya. A watan Janairun da ya wuce, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya ICPC da hukumar EFCC sun ce sun haɗa kai don yaƙi da cin hanci da rashawa.
We have our own constraints, just like every other organization.
Muna da namu matsaloli kamar kowace hukuma. Amma mun san cewa a matsayinmu na hukuma, muna yin iya ƙoƙarinmu, muna da tawaga mai kyau.
We have been doing our best. We have a good team.
Amma Boti ya ce maganar fatar baki bata isa ba, sai an gani a aikace.
Corruption is systemic, then we need a more systemic.
Cin hanci da rashawa tsari ne, muna buƙatar ingantaccen tsarin yaƙi da shi tare da dukkan tsare-tsaren da muke da su a ƙasa. Ya kamata mu fara aiwatar da waɗannan abubuwa bisa gaskiya. Muna da hukumar EFCC, suna buƙatar su yi fiye da abin da suke yi a yanzu na kama mutane kaɗan a nan da can. Suna buƙatar ƙara gurfanar da mutane a gaban kuliya.
Touchlight more, they need to investigate more, they need to prosecute more people.
Hukumar da ke sa ido kan harkokin kuɗi ta duniya, Financial Action Task Force, ta ce Najeriya na da damar har zuwa watan Mayun shekara mai zuwa don magance laifuffukan hada-hadar kuɗi da suka haɗa da samar da kuɗaɗen ta'addanci ko kuma kasada fitar da su daga tsarin hada-hadar kuɗaɗe ta duniya, wanda zai ƙara wa Najeriya wahalar yin kasuwanci da samun kuɗaɗen shiga daga ƙasashen duniya. Hukumomin Najeriya sun ce za su tabbatar da hakan bai faru ba.
To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari kashi na biyu na labaran duniya.
Jami'an Rasha sun faɗa yau Lahadi cewa Ukraine ta harba makamai masu linzami samfurin ATACMS kiran Amurka akan Crimea. Kane ta kai hari akan yankunan Rasha da jirage marasa matuka akalla 60 da kuma wani gagarumin hari da ya tilasta dakatar da aiki a wata matatar mai a Rasha. Rundunar tsaron sararin saman Rasha ta harbo makamai masu linzami guda 9 akan yankin na Crimea, ta kuma kakkabo wasu jirage 57 marasa matuka akan yankin Rasha na Krasnodar da wasu jirage 3 a yankin Belgorod, a cewar ma'aikatan tsaron Rashan. Jami'an yankin sun ce jirage 6 sun yi hatsari akan garin Slavyansk da ke kudancin yankin Krasnodar, inda matatar man yake. Kamfanin dillancin labarai Interfax ya ce matatar ta dakatar da aiki bayan harin. Matatar manta Slavyansk ta wani kamfani mai zaman kansa ne wanda ke tace ton miliyan 4 na mai a duk shekara, sai dai Kiev bata ce komai ba akan wannan batu. A ƙarshe, masu aikin ceto a Iran na ƙoƙarin isa ga wani jirgin sama mai saukar ungulu da ya haɗu da wata matsala yayin da yake tafiya tare da tawagar da ta haɗa da shugaba Ibrahim Ra'isi, kamar yadda gidan talbijin na ƙasar ya faɗa yau Lahadi. Babu wani ƙarin bayani nan da nan akan abin da ya faru wa jirgin mai saukar ungulu ko kuma su wane ne a cikin jirgin. Wani kamfanin dillancin labarai ya ba da wasu bayanai mabambanta akan abin da ya faru. Shugaba Ra'isi da yana kan hanyarsa ne zuwa lardin Azerbaijan da ke gabashin Iran. Iran dai tana shawagi da jiragen sama masu saukar ungulu iri-iri a cikin ƙasar, amma takunkumin da ƙasashen duniya suka kakaba mata ya sa da wuya a samu sassan haɗa su. Jiragen mallakar rundunar sojojin samanta ne wanda ta mallake su tun kafin juyin juya hali na musulunci a shekarar 1979.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cewar rahoton kungiyar Transparency International na shekarar 2023, kasashen Afirka da dama ba sa nuna ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa. Har yanzu matsalar cin hanci da rashawa tana da girma sosai a kasashen Afirka, ciki har da Ghana. A cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar, kashi 20 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar yana sulalewa ne saboda matsalar cin hanci da rashawa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Accra.
Waɗannan 'yan jaridar na ƙasar Ghana suna shirin haɗa wani babban labari na binciken ƙwaƙwaf. Suna aiki ne da The Fourth Estate, wani shirin kula da harkokin al'umma na gidauniyar Media Foundation for West Africa da ke birnin Accra.
We work with Ghanaians, we work with whistleblowers.
Muna aiki da 'yan Ghana, muna aiki tare da masu fallasa labari waɗanda ke bamu bayanai, don mu kuma mu duba batutuwan, mu zurfafa bincike. Muna fidda bayanan ta hanyar wallafa su, rubuta su ta yanar gizo, da yin bidiyo a YouTube da dai sauransu.
Bayanan da ake wallafawa sun fi mayar da hankali kan labaran da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa tun daga lokacin da aka kaddamar da shirin a shekarar 2021. An wallafa manyan labarai game da cin hanci da rashawa da yawa a ƙarƙashin shirin. Daga cikinsu har da wasu labarai da shirin ya wallafa game da bayyana kaddarori, bayan da aka ba da umarnin cewa jami'an gwamnati su bayyana kaddarorinsu. Shirin Fourth Estate ya kai batun gaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama da shari'a ta Ghana, wadda ta zurfafa bincike a kan lamarin.
So when we did that story,
a lokacin da muka yi wannan labarin, jami'an gwamnati kusan 294 ko sama da haka suka bayyana kadarorinsu cikin sauri. A hakikanin gaskiya, kafin a wallafa bayanan ba su yi ba, amma suna rike da mukamin gwamnati. Amma da muka wallafa labarin, nan da nan suka bayyana kadarorinsu, kuma muna gani hakan ya yi tasiri, kuma ya aika sakon da ya dace ga hukumomi da jami'an gwamnati.
Masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa sun ce gwagwarmayar a Ghana ta zama da wahala sosai, duk da cewa ƙasar ta kaddamar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa, wato manufofin da suka shimfiɗa tsare-tsaren yaƙi da cin hanci da rashawa.
The National Anti-Corruption action plan was the blueprint for all of us to fight corruption.
Shirin na yaki da cin hanci da rashawa na kasa shine tsari don dukkan mu yi amfani da shi wajen yaki da cin hanci da rashawa. Ko da yake zaka ga cewa akwai abubuwa da yawa a cikin tsarin da bamu mai da hankali akan shi ba, kuma saboda haka sai yasa gwagwarmayar yaki da cin hanci da rashawa zama da wahala.
That matter, it makes the fight against corruption a difficult one.
Wasu daga cikin waɗannan abubuwa sun hada da raunin dokoki da ke kawo cikas ga ayyukan hukumomin gwamnati da aka dora wa alhakin gudanar da bincike da tuhumar jami'an gwamnati masu aikata rashawa. Kungiyoyin farar hula irin su Cibiyar Raya Demokradiyya ta CDD na taimakawa wajen tankarar kalubalen. A shekarar 2017 kungiyar ta kaddamar da shirin Corruption Watch Project a wani yunkuri na rage cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati ta hanyar kungiyar Advocacy for Transparency.
We are able to do original investigations. We have actual.
Muna iya gudanar da bincike. Muna da yan jarida masu binciken kokon da ke cikin shirin waɗanda ke gudanar da nasu binciken. Amma kuma muna kokari mu bididdigi akan batutuwan da ake kan dubawa ko kuma waɗanda muke ganin an yi watsi da su, kuma mun manta cewa akwai buƙatar a farfaɗo da su.
Ga dukkan alama kwalliya na biyan kuɗin sabulu a ƙoƙarin da ƙungiyar CDD ke yi tsawon shekaru 7 da suka gabata.
A
gare mu babban makasudin kamar yadda muka ce shine ba ma so a manta da batun cin hanci da rashawa. Muna so 'yan ƙasa su san cewa ya kamata mu ci gaba da gwagwarmayar, kuma da buƙatar su shigo cikin harkar gwagwarmayar, saboda muna gani kamar cin hanci da rashawa na neman samun gindi, kuma mutane na ganin hakan daidai ne.
Godiya ga ayyukan waɗannan ƙungiyoyin farar hular. Mutane sun san gwagwarmayar da ake yi ta yaƙi da cin hanci da rashawa.
Both as anti-corruption and
a matsayinmu na ƙwararru kan yaƙi da cin hanci da rashawa da harkokin shugabanci da kuma masu bincike da bada shawarwari, an gudanar da ayyuka da yawa. Mun nuna shaidun bincike da suka bayyana cewa cin hanci da rashawa wani batu ne mai tattare da kalubale da yawa, kuma don yaƙarsa akwai buƙatar jajircewa sosai.
To madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin yan jarida.
Malamai barkanmu da shigowa dandalin yan jarida na sashin Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Saminu Sani, sashin Hausa na radio da television na Liberty a Abuja, sai Hayatu Husaini, ma'aikaci ne a jaridar Neptune a Abuja. Bari mu fara, Hayatu Husaini, za mu taɓo cika shekara ɗaya na wannan gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu, nan take shi shugaban lokacin da yawa mulki ya janye tallafin man fetur. Daga na ake ganin abubuwa sun yi ta faruwa da yawa. Hayatu, yi mana sharhi a taƙaice, janye tallafin nan alheri ya jawo ko akwai ƙalubale ne?
To, ai Malam Nasiru, wannan mintin da yawa mulki mamu dai a wajen talakan Najeriya ba wani fa'idan da aka gani a gwamnatinsa, because wannan janye tallafi da a gwamnatance su sun ce ya yi musu amfani. Amma talaka ba wani fa'idan da talaka ya tun daga lokacin zuwa yau har yau din nan ɗan Najeriya ba su san ma inda suke ba. Wayansu makaranta yara ba sa zuwa makaranta, wayansu aiki ma wayansu ba sa iya zuwa. Abincin da zaka ci a gida ba duk gida bane zaka samu za a ci abinci sau uku. Shi wannan tallafi da yake sai an janye, ni a sani na dai wayansu kasashe wanda suka ci gaba a duniya ko ma ƙananan kasashe ma za su je su sayi mai din da tsada su zo su sauke farashi su sayarwa 'yan ƙasa. Mu ne da man kuma mu ne da wahala. To, mu dai ba mu ga fa'idan wannan abin da aka yi ba. Su a gwamnatance sun ce sun ga fa'idansa.
Saminu Sani, me za ka ce kan wannan batun na man fetur? Duk da dai gwamnati tuni dama ta ce yanzu abin ya koma hannun 'yan kasuwa ne.
Shirin tallafin man fetur wadda a lokutan baya ake cewa ai talakawa ba sa amfana da tallafi, wai wasu turare ne suke amfana da tallafi da ke yar manuniya ta nuna cewa irin tallafin man fetur ne ya haifar da mummunan radadi ga al'ummar talakawan Najeriya. Al'ummar talakawan Najeriya suna cikin kunci kwarai da gaske, kuma wannan shirin tallafin man fetur shi ne sabbin waɗannan abubuwa. Na farko, baya ga tsadar sufuri na harkokin sufuri inda kake zuwa ne a watakila a 300 yanzu ya koma 500 man da kake sha a motar ka shiga kai zirga zirga man 2000 yanzu ka sa man 10,000 kafin ka je zirga zirga a cikin gari to cire wannan talafin man sufuri ya shafi harkoki da daman gaske ya dabalfala al'amura ya lalata harkar tattalin arziki na kasa ya haifar da hawa-hawan farashin kayayyakin masarufi yadda kusan duk kayayyakin da ake siya sun yi tashin goron zabi kuma duk da yake kwanan nan da aka dan samu a ta gurmushi cewa naira tana dan samun daraja in aka kwatanta da dalar amurka a kudaden mutanen kasashen dare saukar farashin kayayyakin masarufi dai ba wani sauka ne na a zo a gani ba amma duk da haka dai abubuwa wallahi suna ci gaba da haifar da matsaloli inda talaka suke wato bayyana rashin jin daɗin su shekara ɗaya na mulkin Bola Ahmed Tinubu wannan tallafin man fetur da aka cire gaba ɗaya ya lalata al'amura ma ba za a iya ma saka wato wasu nasarori da za a ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta samu da nasarori ba da duk da yake wasu man sharhanta harkokin tsaro suna cewa an ɗan samu dama-dama
Saminu ba mu shigo harkar tsaro ba ma watakila za mu yi shi a ƙarshe bari a gurguje kafin tsaron da zai zo a ƙarshe. Hayatu Husaini mana magana ya ɓangaren yaƙi da cin hanci da rashawa wanda shi ma yana daga muhimman abubuwa da gwamnatoci a Najeriya ke cewa suna sawa a gaba.
Kullum za a ce ai in misali shugaba Buhari mulkinsa ya wuce aka ce in ya shigo zai yaƙi da rashawa. A ƙarshe ba abin da muka gani sai ma ƙara barna da aka yi kuma wannan gwamnati da yau ake ciki tare su ma suna kira waɗanda suka yi barnan in suka zo sai su feto ka kawo abin da za a ce ka ana bin ka kaza abin in ka kawo wani abu za su sake ka suna tara kuɗi amma ba mu san yadda kuɗin yake ba ana gaya mana dai cewa an karbi kaza amma ba mu san ina yake da shi ba yanzu alal misali gwamnan Kogi da ya sauka ya haya Bello nan EFCC tana neman sa ana ta wasan boye-boye shi da su a ƙarshe dai shugaban EFCC ya bude baki ya gaya duniya cewa idan har ba hukunta ya haya Bello ba shi zai bar kujerarsa to muna jira mu gani ya haya Bello dai har yau ba mu san inda yake ba a ce yau a ce gobe na gani dai a sashen labarai yana cewa lauyoyinsa sun ce zai bayyana gaban kotu idan ba za a kama shi ba shi wai kamu ne yake tsoro.
Yawa Saminu Sani shi Hayatu ya kawo misali guda ɗaya ne kawai amma in an duba ga maganar Godwin Emefiele wanda har yanzu ana shari'a shi kansa tsohon shugaban EFCC ma Abdulrashid Bawa an taɓa kama shi ya daɗe a hannun jami'an DSS.
Maganar yaƙi da cin hanci ga shuwa duk da yake ita wannan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta so mai kalace da shi tsohon wannan babban mulkin tarayyar Godwin Emefiele wanda ana ganin tsohon da aka masa ba sai rasa nasaba da siyasa cikin irin wanda aka yi tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara Bola Ahmed Tinubu ta kan harkar tsaro a Samba da Zuki. Kusan muka kalli abin da ya faru na Samba da Zuki bayan da aka tuhumi Samba da Zuki aka ɗan yi abubuwan da aka shi kenan aka yi watsi da tsagwaron yaƙi da kai wannan na Godwin Emefiele akwai zarge-zarge da ake ganin cewa shi daman Godwin Emefiele baya tare da takarar Bola Ahmed Tinubu kuma ya yi iya bakin kokarinsa game da ake ta zarge-zarge da sharri a kafafen yaɗa labarau to wannan tuhumar da ake masa ba ta rasa nasaba da siyasa amma in ana magana yaƙi da cin hanci da rashawa ne a wannan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu dinnan mun ga irin abubuwan da ya faru irin zargin da ake yi wa karamin ministan tsaro Bello Matola Muradin wanda tun kafin ya sauka hukumar EFCC ta ce tana da hujjoji cewa lallai akwai zarge-zargen cin hanci da rashawa amma me ya faru har mukamin minista aka ɗauko aka ba su kuma idan muka kalli sauran waɗanda ma aka ba su mukamai a gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu suna da zarge-zargen cin hanci da rashawa shi kan shi a shugaban majalisar dattijai Godwin Akpabio yana da zarge-zarge na cin hanci da rashawa abubuwa da daman gaske saboda haka maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ni ban ga alamun cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu za ta yi wani kakkaɓe a kan harkar yaƙi da cin hanci da rashawa a wannan badakala da ta faru a ma'aikatar ayyukan jin kai wanda ana ganin ya kamata a ce tuntuni an yi wasu abubuwa na a zo a gani shi ma magana shari'a tana cikin hawaya. Wataƙila ita kanta ma ministar da aka dakatar da ita ya ba dan an yi cikuce akan magana ba, haka za a share maganar ba a dakatar da ita ba. Saboda haka ni ban ga alamar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu za ta yi katafi wajen yaki da cin hanci da rasuwa ba. Wai me kamar yau ake aiki kuma kyakkyawan Laraba tun daga Litinin ake gane da. To gaskiya mu ba mu ga alamar cewa gwamnatin Bola Ahmed Tinubu za ta tsaya kai da fata da yaki da cin hanci da rasuwa ba. Maganar kwantiragin za a bada hanya daga Lagos zuwa Calabar. An ware za a ware wasu triliyoyin kuɗaɗe. Wanda masharanta sun tabbatar da cewa lallai wannan kwangilatin ta yi mugun tsada, kuma akwai zargin cewa ma kamfanin da za a ba wa kwangilar yana da wata nasaba da wata dangantaka da wata kusa da gwamnati. Ta ga duk irin waɗannan abubuwa ɗin baya nuna alamar za a iya yaƙi da cin hanci da a wannan gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Shi ne babban alagaga da ya hana Najeriya ci gaba. Duk kasashen duniya an ci gaba, amma mu Najeriya an bar mu ci ma bayan kusan kowane fanni na rayuwa, babu wani fanni da yake tafiya yadda ya kamata saboda tasirin cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wajen yaki da cin hanci da rashawa.
Hayatu Husaini, mu ka mu rufe da batun tsaro, yaya bangaren tsaro wanda kafin gwamnatin ta shigo dama akwai matsaloli na satar mutane a arewa maso yamma. Kwanan nan masu ma 'yan Odudo sun taso da magana su banda 'yan IPOP har ga 'yan Boko Haram maharewa ba su kare ba tun shekara ta 2009.
To ai Malam Nasiru, maganar tsaro kan ba wani maganan cewa a dai gwamnatin tarayya da a ce wai an samu nasara, ni dai ban gaisa ba don dalili kullum dai haka ake cewa za a dakile za a dakile. To za a kama mutane sai an je an karbo su, wanda duniya ta sani kuɗi aka bayar sai a fito a ce ai baba da kokobo ba. A gane adam misali yanzu abinda dai zan baka inda zan iya cewa an samu dan inganci shine jihar Katsina. Gwamnan su ya dukufa akai ya kafa wata kungiya wanda kuma alai ko yau da safin nan na tambaye wani akan tsaro ya ce mun gaskiya an samu nasara sosai sosai saboda iyayen su yanzu suna kokarin tafiya gona wanda kuma suna da yakinin cewa bana za su iya su yi noma. A gane wannan nan an yi kokari ko jihar Zamfara gwamnan su yana kokari amma su ma dai to ɗan ta'addan dai kamar suna so su fi ƙarfin gwamnati, amma dai a ta gwamnatin tarayya ni dai ban ga ta inda za a ce an yi wani nasara ba. Ana dai gani
Saminu Sani Azare, me za ka ce kan wannan abun da ya kawo na 'yan sojojin ko in ce 'yan sandan dukkan raɗaɗa na Shimi Bello ko Dauda ke zan ce Dauda Lawal dare na Zamfara, ana zargin su da su ma suna wuce gona da iri su kan yanka mutane ba tare da wani dogon bincike ba.
To magana ta gaskiya musamman dai shi kansu ɗan sa ɗin na jihar Sokoto ba akwai rahotannin da muka samu da jihar ƙungiyar Fulani ta gari Allah wadda ta zargin cewa lallai ɗan sa ɗin na Sokoto suna da al'ummar Fulani ake zargi a aikata ba daidai ko kuma aikata kake da kake. A jihar Zamfara akwai waɗannan zarge-zarge ɗin cewa lallai ɗan sa ɗin suna ɗaukar doka suna wuce gona kuma duk irin waɗannan abubuwa aka kalla tun a baya ake ta korafi kan irin kafa irin waɗannan ƙungiyoyi irin waɗannan ya suna da tasiri kwarai da gaske. In muka kalli 'yan sibilin JTF a jihar Borno wanda suka taka rawar gani wajen yaƙi da 'yan Boko Haram sun yi tasiri kwarai da gaske, amma irin waɗannan na askarawan jihar Zamfara ɗin nan da sauransu da na Sokoto ɗin nan sai da ake ba a ce fatar wasu da tsalle ana yaba musu cewa za su iya yin kokari kwarai da gaske don taimakawa jami'an tsaron 'yan sanda da sojoji wajen yaƙi da kalubalen tsaron da ake fuskanta, amma kuma daga ƙarshe suna kokari su fatar wasu da tsalle. A kama mutum ana zargin shi da haɗa baki da 'yan bindiga a matsayin karrago. Wannan wani irin hukunci ne wannan? Wannan wani irin wuce gona da iri ne ake yi? Wannan yana ƙara nuna cewa kamar ƙasar babu doka da ka'ida. Wannan abu bane mai kyau. Ya kamata ce duk wanda ake zargin sa da aiki da kabeji ba a kama shi a tuhume shi a kuma gurbanar da shi a gaban shari'a.
Mun gode Saminu Sani da Hayatu Usaini madadin sashin Hausa na muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Elika da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, wanda ya daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta bada umarni Fiona wa Mainan Dudu, da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima ku.